بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا يبود قدياك الله سبحانه وتعالى ليسر هدور مؤمنا سافيا تليتنين تلاتين قوة شوال هكا نكو با لبار نغنوة كو 30 ga watan Shawwal a shekara ta 1435 ta hijirar manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine 25 ga watan 8 a shekara ta 2014 ta lissafin milaniya. A ci gaba da karatun mu na littafin Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ir shaitan na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Za mu tashi inda muka tsaya makon da ya gabata cikin jerin gwanan abubuwan da Malam Ibn Taymiyyah yake kawo mana na karamomin waliyai. Ya kawo mana mu'jizozi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wasu misalai da ma abin da yasa ya kawo don ya tabbatar mana cewa waliyan Allah su ne masu tsoron Allah, masu kuma koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suna aikata abinda ya umurce su, suna hannuwa daga abinda ya hana su, kuma sannan suna koyi da shi cikin abinda ya bayyana musu, kuma su bi shi a cikin sa. To wannan sai kuma yace mana waɗannan kuma karamomi da Allah ya ba su ci gaba ne na mu'jizozin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da su ko Allah ya ba shi. To shi ne ya kawo mana misalai akan mu'jizozin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan ya shiga wato karamomin waliyai daga sahabbai. A cikin su ne bai gama ba, muna cikin bayanin abin da ya shafi sahabbai, wasu abubuwa na karama da darajtawa da Allah subhanahu wataala yayi wa daidaikun su. Bayan ya gama kuma zai kawo mana na tabi'ai. Kun san Malam Ibn Taymiyyah wani lokacin ya dauki wata gaba, ka dauka misali ɗaya kawai ya wadatar shi sai dauko sai ya tayi. To amma yana da amfani yin hakan, kasancewar ba kowane itinabi ne yake babu fa'ida ma, kamar yadda ba kowane istitradi ne yake shi ma babu wato abun amfani ba. Duk lokacin da za a yi wani zai yi wani istitradi zai fita yi wata gawaina, sai ka ga cewa ita kanta ta isa wani darasi din saboda fa'idar da ke ciki. Ba dan ya tara mana wannan din ba, da za a ce samo in ba littafan da aka tara irin wannan abun kawai ba, irin su littafan Malam Al-Lalaka'i Sharh Usul I'tiqadi Ahli Sunnati wal Jama'a da ya kawo juz'in sa na biyar, sunansa Karamatul Awliya. Idan ba irin wannan zaka koma ba, wasu abubuwan ba zaka same su wuri guda kamar da ya tara mana su anan da wannan misalai ba. Za mu tashi inda yake cewa wa Amir ibn Fuhaira, haka ne, daga cikin abubuwan da suka auku na karamomi dangane da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai Amir ibn Fuhaira. Amir ibn Fuhaira intaccen bawa ne, maula ne na sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala an, da maula ne na Abdullah ibn Tufail, ko wasu suka ce At-Tufail ibn Abdullah, wanda da shi ne mijin Ummu Rumman mahaifiyar Aisha. Tun a jahiliya ya yi hijira ko ya taho daga inda yake dawo Makka, sai da Abubakar ya ba su kariya, abinda ake cewa kariya dai ta al'ada a gun Larabawa kafin mutum ya shiga cikin kabilar da ba ta su ba. To ya zauna a nan har ya rasu. To da ya rasu shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam auri Ummu Rumman, wadda ta haifa masa Abdurrahman, ta haifa masa kuma Aisha. Sayyidina Abubakar nake so ince, Sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala an ya auri ita Ummu Rumman. Ummu Rumman da masunan mahaifiyar Aisha kenan. To da dan uwanta Abdurrahman, wannan ita ce mahaifiyar su. Asalin ta daga wannan mata ce ga At-Tufail ibn Abdullah. Shi yazo da wannan bawa nasa a matsayin bawa. To sannan kuma Abubakar, Sayyidina Abubakar ya saye shi daga hannunsa, kuma ya auri matar shi wannan mutumin mai wannan baiwa din. Shi wannan bawan shine Amir ibn Fuhaira. Kuma an muku manta ba a kissar hijira, asirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin waɗanda suka raka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar kan hanya, yana taimakawa wajen yin kawo musu abinci da kuma kiwo da sauransu ne ba kuma manta ba to wannan bawan Allah qutila shahidan an kashe shi shahidi a wajen yaki in kun tuna lokacin da muka yi karatun sira akwai wasu mutum 70 makaranta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura su wajejen Najd lokacin da mutanen wajen suka ce sun musulunta a turo musu masu karatu sai suka kashe su gaba ɗaya mutum 70 din nan a wajen Bi'irur Ruma kun tuna wannan to a cikin wannan abin ne akwai shi wannan Amir ibn Fuhaira a cikin waɗanda aka kashe din to da aka kashe shi faltamasu jasadahu sai suka binciki ina jikinsa yake ma'ana gawarsa falam yaqdiru alai sai ba su same ta ba wa kana lamma qutila kuma ashe ya kasance yayin da aka kashe shi rufi'a dauke shi akai zuwa sama fara'ahu Amir ibn Tufail to akwai Amir ibn Tufail shi ya ganshi da idan sa wa qadru fi'a lokacin da ake dauke shi bai ga mai daukar ba amma ya ganshi ana sama da shi shine yake bada labari wa qala urwatu ibn Zubair kenan radiyallahu ta'ala anhu yana cewa fa yarawna har mutane a lokacin suna ganin al mala'ikata rafa'athu cewa mala'iku ne suka dauke shi a wannan kissar ta zo a cikin sahih bukhari al imam al bukhari ya kawo ta an hisham ibn urwa daga hisham ibn urwa an abihi daga babansa yana cewa lamma qutila alladhina bi bi'rir mu'una ba ruma ba dazu ne shi ruma ko bi'rir mu'una yayin da aka kashe waɗanda aka kashe a bi'rir mu'una wa usira amr ibn umayyah ad-damri kuma aka kama amr ibn umayyah ad-damri wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya turo shine shugaban tafiyar wannan mutum 70 din shugaban shi ne aka kama shi aka daure a matsayin ribataccen yaki su kuma aka kakkashe waɗancan qala lahu amir ibn tufail yake ce da shi man hadha fa ashara ila qatil wannan ba a cikin littafin yake ba daga cikin sahih bukhari da kuma sai shi Amir ibn Tufail yake cewa wane ne wannan sai nuni zuwa ga wata gawa fa qala lahu Amr ibn Umayyah ad-Damri sai Amr ibn Umayyah yake cewa hadha Amir ibn Fuhaira wannan da ka gani ai Amir ibn Fuhaira ne fa qala sai shi Amir ibn Tufail din yake cewa laqad ra'aytuhu ba'da ma qutila na ganshi bayan an kashe shi a rufi'a ila sama'i an daga shi zuwa sama hatta inni la anzuru ila sama'i har sai da na tabbata ni na ga lokacin da nake gallan saman bainahu wa bainal ardi na ga tsakanin abin da ke tsakanin sa shi lokacin da aka daga shi da kuma ƙasa yace tabbas da ga wannan yace thumma wudi'a sannan daga baya sai aka aje shi aka dawo da shi ƙasa aka aje wasu malamai suna cewa akwai wata riwaya da take bayanin dalilin wannan dagewa din akwai wani wanda ya kashe shi daga cikin kafiran sunansa Jabbar lokacin da ya zo kashe shi sai ya nemi ya sa hannunsa ya cire wani abu a jikinsa ya ɗauke to lokacin da ya kawo hannunsa zai ciri wannan abu shine sai ga an ɗaga shi an yi sama da shi bayan wani lokaci kuma sai aka dawo da shi aka aje shi cikin sauran gawa ƴan uwansa shi yasa har wannan ya gan shi amma a farkon karo an bincika ba a gan shi ba dalili kuma shine wannan ɗagewar da aka yi masa wannan shine kissar Amir ibn Fuhaira zancen bai kare ba har yake cewa thumma wudi'a sai ce fa'atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam khabaruhum sai labarin su yazo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fana'ahum shine ba da labarin mutuwar su anna'yu shine labarin mutuwa a sanar da cewa wane ya rasu fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ashabakum qad usibu yan uwannan naku an taba su ma'ana an shafe su da kisa domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tura sariyar yayi shi biji ba tunda mama ta yaki ba sai an tura maka abin da mutane ne za su je su karantar da mutane kun ga wannan yaudarar a tsakanin waɗanda ba musulmi ba dangane da musulmi ashe an dade ana yi to sai ce wa innahum qad sa'alu rabbahum shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake bai wa sahabbai labari lokacin shi da sahabbai duk ba sa da bayan an kashe waɗancan sai Allah madauki ya bashi labarin abin nan da ya auku cewa waɗannan mutane 70 fa an kashe su ɗaya daga cikin su ma har abu kaza ya same shi muna fahimta fa qalu sai suke cewa rabbana ya ubangijin mu akhbir anna ikhwanana, ka bewa ƴan uwanmu labarin abin da ya sami mu. Bima radina anka, na yardar da muka yi maka. Wa radita anna, da kuma yardar da kai mana kai. Fa akhbarahum anhu, da haka sai basu labari akan su cewa wa usiba yawma idhin fihim urwatu ibn asma, daga cikin waɗanda aka kashe a ranan nan akwai urwatu ibn asma ibn salt. Sunan asma'u kamar sunan gambo ne a gun Bahaushe, akwai gambo namiji akwai gambo mace, to haka asma'u yake a Larabci, akwai asma'u namiji akwai asma'u mace. Kun taba ji? Galibi abinda muka sani shine asma'u mace kawai, ko to akwai asma'u namiji. To wannan Urwatu ibn Asma ibn Salt yana cikin waɗanda aka kashe a wurin wannan tafiya ta Bi'rul Ma'una. Fa summiya Urwatu bihi, daga ranan ne Az-Zubair ibn al-Awwam da aka haifa masa da sai sa masa suna Urwa, shine Urwa mai kawo wannan kissa din. La'alla ma shine sababin kawo kissar, saboda ya tuna mana cewa asalin sunansa an samu ne daga cikin waɗanda aka kashe inda mutum 70 akwai wani sunansa Urwatu ibn Asma ibn Salt. Mun gane? Saboda haka sai Urwatu ibn shi Az-Zubair ibn al-Awwam ya sa ma ɗansa da aka haifa masa suna Urwa. Haka ne kuma akwai Munzir ibn Amr, shi ma wa summiya bihi Munziran. To akwai shi ma wani ɗan na Az-Zubair ibn al-Awwam, shi ma da ya haife shi ya sa wa ɗaya Urwa, ɗaya kuma Munzir. Da haka akwai Munzir ibn Zubair, akwai Urwatu ibn Zubair, dukkaninsu sunan an sa ne a tayammunan da sunan waɗannan mutum biyu da aka she a wannan yaƙi. Wannan duk a cikin Sahih Bukhari, hadisi na 3867. Wannan duk kisar Amir ibn Fuhaira kenan. Allah ya samu mun fahimci yadda take. Me abun mamaki a cikin lamarinsa? Daga shi da aka yi sama ya zama an neme shi ba a samu ba, daga baya kuma aka dawo da shi cikin sauran jama'a. Wa kharajat Ummu Ayman, ga wata kuma shi ma abin da ya shafi wannan mu'ujizo abin nan karamomin waliyai. Ummu Ayman ita kuma ita ce mahaifiyar Usama ibn Zaid. Mun san Ummu Ayman ko? Muna ji aya labarai a kissoshi, ko in ce a abin da ya shafi tafsirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ana cewa Ummu Ayman. Ummu Ayman mata ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana girmama ta sosai, har abokanta ma yana girmamawa saboda kasancewar ga ita ce mahaifiyar Usama ibn Zaid. Mun san kuma waye Usama ibn Zaid da mahaifinsa Zaid ibn al-Haritha a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wajen kauna da soyayyar da yake musu. Ana sai masa hibbu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. To mahaifiyarsa sai ce Ummu Ayman. A cikin kissar hijira, ita wannan mata ta yi hijira. Kharajat Ummu Ayman muhajiratan, ta fita tana mai hijira. Wa laysa ma'aha zadun wala ma, ba ta da laguzuri na abinci, ba komai na ruwa ma da za ta sha. Haka ta fito tafiyar ta hijira zuwa Makka, zuwa Madina daga Makka. Fakadat tamutu min al-atsh, ta kusa mutuwa saboda wato al-atsh, yunwa, amma kishirwa, saboda tsabar kishirwa ta kusa mutuwa. Falamma kana waqtul fitri, yayin da lokacin shan ruwa yi, ma'ana lokacin da azumi ma kuma ta kama, ji abun mamaki. Wa kanat sa'imatan, gashi tana azumi tana hijira. Tafiya tsakanin Makka da Madina kilomita nawa? Ina alhazan bana? Kilomita 416 a lissafin yanzu. 416 za ka gani daga wurin Dhul Hulaifa, in ka kama hanya za ka tafi Makka daga Madina, haka za ka ga wurin abinda ake rubuta mil din nan 416. Kaga wannan tafiya mai nisa, a yi ta da ƙafa, ba abun hawa, babu kuma guzuri, kuma ana azumi, ka tuno me zai faru. To don haka shine sai yake cewa wa kanat sa'imatan fa sami'at hissan, sai ta ji wani motsi. Wata riwayar yadda yake fa sami'at hafifan, shine motsi ne na wani abu. Ala ra'siha, a samanta, bata daga ta ga meye ba. Farafa'athu, sai ta daga. Fa'idha dalwun, da ta daga hannu, ai ta daga idan ta duba, sai ta ga guga. معلق haka ne ko fa idha dalwun muallaq sai ga wata guga a rataye fa sharibat minhu sai ta sha ruwa daga wannan gugar Allah ya san ko mata ita daga sama ba kowa da take ita kadai take tafe amma sai ga guga ta zo mata daga sama ta sha ruwa ta koshi kuma ta cigaba da tafiya hatta rawiyat har sai da ta koshi wama atashat baqiyata umriha to wannan shine kuma karin abin mamaki tun daga ranan nan wannan ruwan da ta sha bata saba yin kishiruwa ba har ta mutu wannan shi ma menene kun ga karama ce daga cikin karamatul awliya wannan al-Baihaqi ya rawaito wannan a cikin dalailun nubuwa ban samu shi wannan mai wanda ke mana aiki a wannan littafin bai ka bai binciko wannan riwayar a ina ya same ta ba na samu a cikin Baihaqi ne amma ban samu damar dirasar isnadin ko ya inganta ko bai inganta ba daga bayan mai wannan insha Allah kun tuna mu sanai ce wa safinatu maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da safina maulan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama safina kun san safina yantaccen bawa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sunansa kenan safinatu shi yana da wata kissa tare da wannan sunan nasa gashi na cewa akhbara al-asad بأنه رسول رسول الله يا تبا غيا وزكي سيوا شي منزن منزن الله ني شي جكادا ني ني منزن الله صلى الله عليه وسلم قصه ده تفارو ايتشي سنا تفيا اجيرجين روا وتا رانا ده شي ا تشكي سي جيرجين روان يا نتسي يا وني ابو يا فسا شي يا داري سي كاما وني بانغاري نا اللان كاتا كون جيرجين روان يا هاوكاي yana tafiya da shi har ya zo gaba to da ya zo gaba buzurinsa da komai ya kare babu kuma bai san inda za shi ba bai san hanya ba saboda ba inda ya dosa aka yi da shi ba ya rasa yadda zai yi to yana fitowa daga gabar ruwan nan sai ga zaki haka ga zaki ga dan adam me za a yi sai dai in baya jin yunwa ko a dabiyar yadda kuka san yadda ake ba da labarin dabi'arsa to a lokacin safina sai bai wa zakin labari kai ni fa jakada ne manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya aike ni to a lokacin shine sai faman shama ahu sai zakin ya tafi tare da shi a wata riwaya da nan binciko a Tabarani ne ya rawaito shi kuma wannan riwaya din yace sai ya rika kara shi daga jikinsa yana tafiya yana dawowa dan ya bashi kariya har sai da yaje inda yaje yace zakin ya girgiza kai a nan shi ya fahimci kamar na'am yake nufi sannan ya juya ya kyale shi ya je har sai da kai shi inda yake so mun fahimci wannan abin yace faman shama'ahu al-asadu hatta awsalahu maqsidahu har sai da kai shi inda yake nufi ma'ana inda yake so ya je wannan kun ga shi ma menene karama ce daga cikin karamomin waliyyi wannan at-Tabarani ya rawaito shi a cikin mu'jam al-kabir hadisi na 6432 min tariqi ibn wahab daga tariqin ibn wahab an usama ibn zaid daga usama dan zaid ba sahabi ba wani mutumin ne sunansa usama ibn zaid wa rijaluhu thiqatun mazajin hadisin duka thiqat ne amintattu ne sai dai shi usama ibn zaid dinnan الحافظ بن حجر اتكين التقريب يتي صدوق يهم يتي صدوق يهم كو انا كربن روايه سنه ان ان سامو متابعه ان ان سامو متابعه اما ديده هكا الحاكم اتكين المستدرك يتي wannan حديثي ingantacce ne ko riwaya ingantacciya ce haka nan al-imam az-zahabi ya wafaka masa akan haka din cewa ingantacciya ce wannan kenan kun ga wannan dai duk misalai ne na karamomi daga cikin karamomin da Allah madaukaki yake waliyan Allah dama wani idan yaji sai ya shiru din haka dama haka karama take ta saba wa al'ada duk abinda ka sani na al'ada abin ya saba amma Allah yana yi ne dan ya karrama imma li hajatin wa imma li ghairi haja al-bara ibn malik akwai al-bara ibn malik shi kuma shine al-bara ibn malik ibn an-nadr ibn dhamdam الأنصاري shi kuma dan uwan Anas ibn Malik ne, dan uwan Anas dan Malik, uban su daya da Anas dan Malik. Mun san Anas dan Malik ummu Sulaiman ce ta haife shi, yana da dan uwa Abdullahi wanda Abu Talha shine uban sa. To kafin ita ummu Sulaiman ta dawo gurin Abu Talha a matsayin mijinta, mijinta na farko shine Malik dinnan mahaifin Anas, in ba ku manta ba. To wannan Al-Bara ibn Malik dan uwan Anas ne, uban su daya, shi kuma uwa daya uba daya, duk ummu Sulaiman ta haife su. Mun fahimci wannan? To shi yana cikin gwaraza na ban labari, sun shahara sosai wajen abin da ya shafi, ko in ce ya shahara wajen bajinta, bajinta ta mamakin da akwai, wato kadan zaka samu mutane irinsa. Yana cikin mutanen da wata rana ma Sayyidina Umar sai da ya aika wa umara'un sojoji, komandodin sojoji lokacin jihadi, yace kada ku taba sanya abin nan shi Al-Bara ibn Azib, ku dora shi shugaban, ya shugaban wata rindina, kar ku bashi wata bataliya ku ce shi zai shugabanci, domin zai kai su ga halaka. Shi duk abin da aka ce ba zai yiwu ba, shi zai ce zai iya, haka ɗabi'arsa take. Shine lokacin da aka zo yakin lokacin yakin wannan masu ridda, lokacin yakin Musailama, da aka zo kashe Musailama, za a zo ganuwa, sun shiga ganuwa sun rufe, an kasa shiga, an rasa yadda za a yi a yaƙi mutanen da suke cikin ganuwa, su Musailama shi ne sai a dora shi a cikin wannan ya sunanta majaujawa aka yi da shi, ya ce a jefa shi ciki. Aka jefa shi ciki, ya yaƙi mutane ɗaruruwa, sannan ya zo ya buɗe ƙofar, sannan mutane suka shiga saboda tsabar rashin tsoronsa. Suna cewa a rayuwarsa a ta ɓangaren mubaraza kawai ya kashe mutum 100 da wani abu a mubaraza, irin a fito kafin a fara yaƙi a ce a fito, waye isa a fito ɗin nan, a rayuwarsa ya kashe mutum 100. Shine Al-Bara ibn Malik. Shine kuma lokacin da aka abin nan aka kashe shi, ciwo kawai, suka 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 da aka samu a jikinsa guda 80 da wani abu, sara da suka da aka samu a jikinsa ya kai guda 80 da wani abu, har sai da Khalid ibn Walid sai ya zauna lokaci mai tsawo yana jinyarsa kafin ya rasu. To wannan shine Al-Bara ibn Malik. To yana da wani wata kissar, gashi muji. كان إذا أقسم على الله تعالى أبره قسمه أبر قسمه. daga cikin karamar da Allah ya masa shi kuma shine duk abin da ya rantsuwa yace Allah zai yi, to Allah baya sa shi yayi kafara. Zai ce wallahi sai an yi kaza, Allah sai yayi wannan abun kawai domin kada a sa shi yayi kafara. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da labarin cewa rubba adhafa mudha'af dhi timrain la yuqba'u lahu law aqsama 'ala Allah la abarra. To shi ake nufi, mutum ne mai rauni, dhi timrain, yana sanye da tufafi ya gaggu, shine athawbul khaliq, tufar da take ta yayyage, za ka ga mutum kaman ba komai ba, mai rauni, sannan kuma ga tufar sama ba ko ba ta da abin nan wata kima ta tsumma ce, amma duk da haka da zai rantse wa Allah cewa Allah zai wani abu, to Allah zai abin domin ya fidda shi daga rantsuwa, daga kafara. Shine abin da ake nufi law aqsama 'ala Allah la abarra. To me ya faru? Yace wa kana al-harbu idha ishtadda 'ala al-muslimin fil jihadi, lokacin yana da rai, idan yaki yayi tsanani ga musulmi a lokacin jihadi, yaquluna sai su zo su ce ya Bara, kai Bara ibn Azib ibn Malik, aqsim ala rabbik, zo kai mana rantsuwa ga ubangijinka, ka roki ubangiji ya yi mana kaza saboda mun san yadda kake. Mun fahimci wannan? Fa yaqulu sai ce ya rabbi aqsamtu alayka, ya ubangiji ina rantsuwa gare ka. Mun an ce aqsama alayhi, ko kai magiya, lokaci na rantse abu kaza sai ya faru, ya Allah kai mana kaza, in ba haka ba kaza. To shine a lokacin sai yake cewa ya rabbi aqsamtu alayka lamma manahtana aktafahu, ya Allah ina roƙonka cewa ka bamu. Shine manahtana, lamma din nan ma'anarta illa, ya ce ya fasara mana a ƙasa yake cewa ya ani illa, ma'ana aqsamtu alayka ina yi maka magiya illa cewa ma illa manahtana aktafahum har sai ka bamu wannan abin nan gadan bayan su ko kafadin su mu rika sara ka hore mana kafadin su mu rika sara kawai to shine sai yake cewa ina ne fayahzamu aladu a lokacin kawai sai kaga an ci nasara akan abokan gaba falamma kana yawmul qadisiyya a hakan an saba yi masa ashe haka ranar yakin qadisiyya zamanin umar wani shugabanci yakin qadisiyya yakin qadisiyya sa'ad ibn abi waqqas shine shugaban yakin qadisiyya har aka ci nasara a cikin sa to ranar yakin qadisiyya haka yake cewa yayi irin wannan rantsuwar ya rabbi ma'ana aqsamtu alayka ya rabbi lamma manahtana aktafahum waja'altani awwal shahid kuma ka sanya ni shahidin farko na rantsa maka sai an yi kaza ya Allah to sai Allah kuma ya sa abun ya auku ya ba su abin nan kafadin kafiran ai ta sara kuma sannan ya sa shi a matsayin awwal shahidi famanahu aktafahum wa qutila albara'u shahidan yadda ya fada din nan haka Allah ya masa kuma ya ce ya Allah na rantsa maka a wannan yakin ka ba mu kafadin su mai jikisa kuma ka sa ni ne wanda za a fara kashewa shikenan kuma Allah sai ya masa haka din ya zama shine awwal shahidi ce a wannan yakin ne aka yi masa wancan wannan al-hakim ya rawaito wannan riwayar al-mustadrak wa sahahahu shi ma ce sahihi ne wa wafaqahu adh-dhahabi al-imam adh-dhahabi shi ma ya wafaka masa mun san wannan aikin na dhahabi da al-minnan al-hakim mun san dai al-mustadrak na al-hakim la'alla muna ji dai ana fada mustadrak al-hakim littafi ne da al-imam al-hakim abu abdullah ya rubuta domin abin da yake kira istidraki kaman mustakhrajat akan sahih al-bukhari yabi hanyar da al-imam al-bukhari ya rawaito hadisan sa ma'ana malaman da al-imam al-bukhari yake rawaito hadisai shi ma ya biyo ya fidda wasu hadisai ta wannan hanyar wannan malaman amma shi al-imam al-bukhari da muslim basu fito da wannan hadisan ba shine yake cewa zaka ji ya ce sahihun wa lam yukharrijahu hadisin nan sahihi ne amma da bukhari da muslim basu fidda shi ba amma huwa ala shartihima mun gane zai ce ala shartihima ko ala sharti muslim ko shi ala sharti al-bukhari to shine al-imam adh-dhahabi shi kuma yazo yi aiki akan wannan littafin na al-mustadrak yasa masa suna talkhis al-mustadrak talkhisin da shi ne duk hadithin da shi al-hakim ya fadi hukuncin sa akai imam adh-dhahabi sai ya ce shi ma sahihun ko kuma ya masa gyara ya ce a wannan lam yakun ala sharti al-bukhari ko shi wannan hadisi laysa ala sharti muslim don haka wannan hukunci da yake ambata ba haka bane mun fahimta nan ko ya wafaka masa ya ce eh sahihi ne kamar da ka faɗa ko kuma in ba haka bane ya faɗi wani abu to wannan dai saboda mun san ababin dai musallahu hadith malamai suna maganganu akan tasahulin al-hakim da dai abubuwa dai da daliban ilimi sun san su ba nan ne mahallin su ba to ya furwaito wannan hadisi shi al-hakim kuma adh-dhahabi kamar da ya saba yake cewa ya wafaka masa akan ingancin sa duk da haka akan ana fadin hakan amma ana samun kuma shi ma adh-dhahabi din ya wafaka akan hadisin da bai ingantan ba ya ce ya inganta ana samun wannan a wasu wurare da haka ba akwai dai matsaloli da suke da alaka da mustadrak na hakim da aikin da yake bukata da kuma aikin da malamai suka yi masa ibn abdul bar a cikin al-isti'ab shi ma ya kawo a juz'in sa na daya shafi na 286 ya kawo wannan riwaya din haka nan at-tirmidhi a cikin sahihi a sunan din sa to wannan dai riwayar kenan a yadda muka ji ta dangane da qissar al-bara ibn malik ibn damdam a ibn an-nadr ibn damdam al-ansari sannan yace wa khalid ibn al-walid haka nan khalid ibn al-walid shi kuma radiyallahu ta'ala an wata rana suna muhasarar wannan qissar kuma ibnul imad ya kawo ta cikin shazaratul zahab a wani yaki mutane suka shiga wani wata ganuwa shi ma suka tsare kansu mai karfi wanda aka kasa shiga faqalu da ya tsare waɗannan mutane suka kasa saukowa saboda hasr mun san hisar da ake in ana yaki kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa mutanen Khaibar aka zagaye su suka kasa fitowa wata da abin nan wasu kwanaki masu yawa faqalu sai mutanen suka ce la nuslim ba za mu musulunta ba hatta tashraba sum, har sai ka sha sum dafi, sai za a kawo masa dafi, in ya sha su ko za su musulunta. Khalid ibn Walid ko ya karbi dafin nan ya kurba ya shanye, fa sharibahu fa lam yadurruhu, sai dafin nan bai masa komai ba. Wannan ita ma karama ce Allah ya yi masa, wanda abin da aka sani idan mutum ya sha dafi mutuwa yake, musamman irin wanda ake tsarawa a wancan lokaci, mun san yana cikin manyan hanyoyin kisa, in ana so a yi kisa na mummuke a boye, ba so ake a san waye yayi ba, galibi ya shahara a wancan lokaci kawai sai a sa dafi a cikin ko abincin mutum ko a bashi a tilasta masa ya kurba, irin wannan abin an yi shi da yawa a da. Kafin irin mun san yanzu kuma me ake yi, sai a hayar wani kawai ya je kashe mutum, musamman ba tsoron ma bincike, ba wani abu da za a yi, masu yin sun fi karfin a taba su, irin wannan ana yi. To a wancan lokaci akan yi irin wannan ne, shine a sa mutum sun mu a ce ya sha. To shi kuma wannan da aka ce ya sha din, Khalid ibn Walid, mun san kowa ya yi shi, Saifullah al-Maslul, shi da ya sha haka ya zauna lafiya, ba abin da ya same shi. Wannan kenan. Wa Sa'd ibn Abi Waqqas, shi ma kuma ga nasa, Sa'd ibn Abi Waqqas wanda muka yi magana qabla qalil akan sa, kana mustajabat da'wa, shi kuma Allah ya sanya shi in yi addu'a Allah na karba, duk abin da zai roƙa Allah na bashi. A gurgurdan hali da ko a ce galibi shine taliq inda malam Salih Ali ya mana a ƙasa, sai ke cewa kana mustajabat da'wa, inji Ibn Taymiyyah, ma da'a qattu illa stujiba lahu, bai taba addu'a ba sai face Allah ya karba. Wannan Ibn Taymiyyah ne yake faɗin wannan, shine malam Salih Ali shege sai ko ƙasa yake cewa ya'ani ma da'a fastajaba da'wa, ya'ani al-ghalib bal al-akthar, yace yana nufin dai galibi ne, ko kuma a ce mafi yawan halayen sa shine duk addu'ar da yayi Allah yana karba. وليس معناه ان له حقا في انه ما دعا به يجاب, ba wai ana nufin yana da wani haƙi ne cewa duk lokacin da ya addu'a kai da'iman ba a taba yin addu'a, bai taba yin addu'a da ba a dawo da ita ba. Yace fa hadhihi lam yu'tiha al-anbiya, wannan abun annabawa ma Allah bai ba su wannan ba, suka roƙa Allah bai ba su ba, da haka ba a samu ko wani mutum da ya ce ya fa annabawa irin wannan abun ba. Kun fahimci wannan? Yo, wannan kamar daidaita setting abin ne, dan ka fahimce shi yadda ya kamata, cewa ba mutlaqan bane cewa, amma mafi yawa galibi yana roƙo Allah madauki na amsawa. Na'am. Suwaye fa? A kisan sun musulunta lokacin da aka yi wannan abu. Daidai nan bai kawo mana cikakken riwayar ba. Wannan sai kuma yake cewa ina ne kasa muke karanta ko, sai ce fa hadhihi lam yutah al anbiya alaihim salawatullahi wa salamu, wadannan ko annaba ba su samu wannan ba, cewa mutum annabi duk abin da ya roka Allah madauki ya bashi. Sai ce al anbiya rubbama ruddat da'awatuhu, mun ko an samu cewa annabawa wani lokacin sukan yi addu'a Allah madauki bai karba ba, an samu wannan ba sau daya ba, kama ruddat du'a'u nuhin ibnihi, kamar da aka mai da addu'ar annabi Nuhu dangane da ɗansa, ko inna ibni min ahli wa inna wa'adaka al-haq, ko Allah madauki bai karba ba, wa kama kuma Allah madauki ce yace innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghayru salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'idhuka an takuna min al-jahilin, a cikin suratu Hud kenan. Kama ruddat da'watu ibrahim li abihi, haka nan addu'ar annabi Ibrahim yau babansa, tunda baban nasa bai mutu da imani ba, shi ya nemi gafara cewa Allah madauki ya gafarta masa, Allah bai karba ba. Kaga wannan ashe kenan, ba dukkan annabawa suke roƙon Allah komai a karba ba, sukan roƙa ba a karba ba. Don haka wannan shi ma abinda ake nufi dangane da Sa'd ibn Abi Waqqas shine galibi. Duba kuga malaman sunna kenan, ko nace wannan sahabi ne da falalarsa da darajarsa, to amma ba a bari kuma an fifita shi akan wanda tabbas sun fi shi a shar'ance ba. To shine sai yake cewa wa ma kana istighfaru, Allah madauki ne ke bamu labari, wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah, istighfarin da annabi Ibrahim ya yi babansa bai kasance ba sai saboda dama alƙawari da ya masa cewa zai yi, ya cika alƙawarin sa, amma dama ba abin da za a karba bane, shine ma'ana. وكما رد استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب haka nan istighfarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga Abu Talib tunda shi ma bai musu bai karbi musulunci ba haka ya mutu sannan yace wa hakaza yace ka duba wannan abin da ya gasu nan kuma ga addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ya ambata mana ya roki ubangiji abubuwa uku Allah ya karbi biyu bai karbi daya ba wannan kun ga shi ma nassi ne akan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba roko Allah bai karba ba kun gane wannan hadisin da yake rokar cewa ya Allah kada ka halakar da al'ummata bi sanatin bi amma wato da ko fari gaba daya a ce saboda fari ko wata musiba a ce duk al'ummar an halaka su ko kuma da wata azaba sannan ya roke shi wacce ce ta biyu ku tuna ba na yawa da sallata kafirai cewa ya Allah karka sallata kafirai akan al'ummata ya zama an rasa ma mai yin komai na addini ce kafirai sun hana hatta la ilaha illallah ba zai yiwu ba wannan karka ba da wannan dama don haka ba za a samu wannan ba duk yadda kafirai za su yi abun su to ba za a rasa mai fadin la ilaha illallah ba sannan kuma na uku shine yace ya Allah ka san a kada ka sanya ba'su ummati fi ma bainaha ana yaqin al'ummata ya zama a tsakanin juna al'ummata ta rika yakar juna shi ma to aka karbo wadancan biyun wannan na karshe Allah shi a saboda hikima ta Allah shi yasa kuka ga har zuwa tashin alkiyama tun daga lokacin da aka kashe sayyidina Umar aka bude babin fitina aka kashe sayyidina Uthman shikenan ya zama wudi as-sayfu fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila yawmil qiyama ya zama cewa takobi kuma ya shigo cikin al'umma kenan har tashin alkiyama ma'ana yaki tsakanin musulmi wannan su yaki wannan su yaki wannan har tashin alkiyama wannan ba zai gushe ba saboda me Annabi sallallahu alaihi wasallam addu'ar da ya kada ai wannan Allah ya ce masa a'a kun ga ashe kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya roƙon wani abu Allah bai karba ba mun fahimci wannan dalili ne da duk ake kawo nan dan ya nuna cewa abinda ake nufi na Sa'ad ibn Abi Waqqas shine galibi to duka galibi ne ba wai mutlaqan bane a kowane lokaci to ina ne yake yana cewa wa hakaza fa da'awatul anbiya hiya a'zamu da'awati allati tujab addu'ar annabawa ita ce addu'a mafi girma wadda ake amsawa ake karbarta thumma salihun sannan salihan bayi min aqwamihim daga cikin mutanansu mimman yuqalu fihim mustajabud da'wa dan daga cikin mutanen da ake cewa ne ai mustajabud da'wa ne to ya'ni bi akthar da'awatihim abinda ake nufi mafi yawan addu'o'in su Allah na karba wa yuraddu minha kathir ana maida ake karbar da yawa لأن إجابة الدعاء من آثار الربوبية دمي كو كربر الدعاء ينا تكين تاثير ربوبية ألا مدوككي والله جل وعلا له الحكمة فيما يأتي ينا ده حكمة تكين أبن ده باير ده زود شي وفيما يفعل تكين أبن ده أيكة وفيما يقدر هكذا ألا ده حكمة تكين أبن ده كقدر ده هكا باقون أبن ذا الوقاية باير با تند أن باوصل لوقابي باير باون لوكتي to ba wanda kuma za a ce addu'ar sa ko yaushe yayi ko me ya roka ana karba amma in ka ji an ce wa a cikin waliyai salihai an ce wani mustajabud da'wa ne ana nufin galibi shi abin da yake so mu dauka a wannan wuri kuma mu gane yadda abin yake yace wa fi ma yujib Allah kuma yana da hikima cikin abin da ke karba ya amsa wa fi ma yamna'u cikin kuma abin da ke hanawa wa huwa subhanahu al-mu'ti al-mani Allah kuma shine mai bayarwa shine mai hanawa dan haka komai nasa in ya bayar da hikima in ya hana da hikima in an addu'a ya amsa hikima ce ya hana hikimar sa ce akwai abun da Allah madauki yayi nufi a cikin haka to mu koma can to shi Sa'ad ibn Abi Waqqas malam ibn Jami'a shiga yake cewa wa huwa alladhi hazama junud Kisra wa fataha al-Iraq shine wanda ya ruguza rundunar Kisra Kisra shine sunan sarautar Farisa duk wani sarki na Farisa sunan sarauta shine Kisra wa fataha al-Iraq kuma shine ya bude Iraq mana yace ya jagoranci yakin da aka shi nasara akan Iraq ko ne malamin Shi'a na ya sunan shi wannan yana cikin masu rai wani dan Lebanon sai lai wani tsoho mai yawan ƙarya ina tunan sunan sa ya rubuta littafi akan waɗannan futuhu din yake cewa wani zancen an sa Sa'ad ibn Abi Waqqas ne ya ce wai duk ƙarya ne ba abin da yake wai matsorici ne gudu ma yayi ya buya a wani wuri aka yi ta yakin bashi a ciki duk kawai dai saboda su canza tarihi kuma suna nan suna waɗannan rubuce-rubucen abubuwan da ake ruwaitowa cewa sahabbai sun yi kaza sun yi ja san ma duk ba haka bane duk ƙarya ne ayi matsorici sai dauko su riwayi na ƙarya sai kawo yana nan har mujalladi biyu ya rubuta Allah da ya sauƙi ina ne sai ke cewa huwa alladhi hazama junud kisra wa fataha al-iraq wa umar ibn al-khattab to bayan ya gama wannan sai kuma zancen umar dan khattab umar dan khattab radiyallahu ta'ala anhu lamma arsala jayshan amara alaihim rajulan yusamma sariya wannan kisar mun wuce ta a baya cancan baya lokacin da sayyidina umar ya tura wata runduna ta fita yaki ya dora musu shugaba sunansa sariya fa bainama umaru yakhtub umar yana huduba faja'ala yasihu ala al-minbar sai aka ji yana daga sautin sa yana kira da karfi akan minbarin nan ya sariya al-jabal ya sariya al-jabal al-jabal wani ya kai sariya ku yi gefen dutsen nan ku yi gefen dutsen nan lokacin yaki ake yi mun san da kisar mun wuce ta yawwa ma'ana ya sariya al-jabal jabal ay ya sariya ilzam al-jabal shine ku lazimci ku yi gefen wannan dutse ku tsaya anan saboda abokan gabar kar su samu inda za su biyo muku ta baya sai zama ta gaba za ku fuskance su kuma in aka rinjaye su shikenan to shine abinda sayyidina Umar yake fadi yana Madina yana kan minbari yana huduba sai aka ji yana fadin wannan kuma daga baya sai ga waɗannan mutane sun dawo suke ba da labari cewa ai sun ji lokacin da sariya shugaban su yake jin ana kiran sunan sa cewa ai wajen dutse ai wajen dutse kuma ya ja su suka koma wajen dutsen kuma Allah madauke ya taimake su aka ci nasara a wannan yaki shine yake cewa wannan maganar da suka ji Allah ne subhanahu wa ta'ala ya dauki maganar sayyidina Umar ya kai musu suka ji da kunnan su shi ya ji kuma ya wannan umarni wannan kun ga mu'ujiz abinan karama ce ga Umar da kuma shi sariyan da ya ji ko to shine wannan duk misalai ne waɗannan na karamomi na waliyyi yace faqadima rasulul jayshi ana cikin haka sai jakadan wannan rinduna yazo fasa'ala faqala ya amirul mu'minin ko fasu'ila ne ina jin aka tambaye shi sai yake cewa ya amirul mu'minin ya amirul mu'minin laqina aduwan fahazamuna mun hadu da abokin gaba ko abokan gaba mun san lafazin adu lafazi ne mufrad amma yuradu bihi ahyanan aljam in an ce adu zai iya zama a'da ake nufi mun san wannan a larabci ai ko ana amfani da lafazin adu ana nufin abokin gaba zai kuma zama abokan gaba laqina aladu mun hadu da abokan gaba nan yake nufi tunda mun san ba mutum ɗaya ne aka yaki da shi ba fa idza bisaihin sai ga wani mai kururuwa muka ji yana cewa ya sariya aljabal ya sariya aljabal fa asnadna zuhurana biljabal sai muka jingina bayan mu ga shi wannan dutse fa hazamahumullah sai Allah madauki ya kada waɗannan kafirai aka ci nasara a kansu to wannan kenan daga cikin waɗannan arwayi sai walamma uzibat az-zinnira ala al-islam akwai az-zinnira daga cikin su ma mawali mata lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akuna ji wasu sunan da wasu suna sa sunan zinnira ko zinnira sahabiya ce daga cikin sahabbai ba bakon suna bane ba irin su maraqisi ya irin su mene sunanan haka marasa asali kusan maraqisi ya ana nasabtawa ne zuwa ga maraqish maraqish gari ne a Morocco har yanzu yana nan maraqish ne kuma asalin yadda suke fadin ta ko kuma mutanen mu suke cewa maraqish kuma aka cire maimakon shinu sai koma sinu sai aka cewa maraqisi ya kuma to irin dai waɗannan to amma wannan zinnira suna ne sosai walamma uzibat az-zinnira ala al-islam fillah fa'abat illa al-islam aka ce ta musulunta ai ta ki musulunci ta kafirta ta ki shine fa'abat illa al-islam ta ki tace ita musulunci kawai za ta yi wa zahaba basaruha har idan ta ya tafi ma'ana ya dauke qala al-mushrikuna asaba basaraha al-lat wal-uzza sai suka ce la kun ga lata da uzza sun kwace idan mana da suka ga idan ya mutu baya bata gani shine suka ce ai lata da uzza ne suka taba idan sai idan ya lalace mana kun san lata dai da uzza a gurin su mushrikai a wancan lokaci qalat sai take cewa kalla wallah sai wallahi samsam ƙarya kuke yi faraddallahu alaiha basaraha take ko sai idan ta ya dawo saboda kawai a tabbatar da ƙaryar lata da uzza cewa ba su yi komai ba kai Allah da iko yake to kun ga Allah shi in ka yarda da shi sai maka wannan ko a yanzu ne mu matsalar mu me yasa muke ganin waɗannan abubuwan me yasa ba sa faruwa a yanzu waliyan irin waɗannan ne babu waliyin da za a ce zai rayu baya saba wa Allah a komai ka samu yanzu wanda zaka bincika ba wai ma'asumi bane amma Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake shi da istiqamar da tsananin tsoron Allah yana tare da shi abubuwan wajibi baya wasa da su mu yanzu nan wani yana bacci ana sallah ya taso ya taho sai ce bari dai ya makara ai zai yi a gida wannan baka samun su a gun waliyan Allah abadan duk abin da aka ce farilla ce ba sa wasa da ita ko abubuwan da zaka ji wani haƙƙin dan adam wani mai ma aiki yau an cuce shi nan an cuce shi ba a bashi haƙƙinsa da wuri ba duk wannan ba zaka samu a gun waliyan Allah ba duk abin da Allah ya ce su yi shi suke yi abin da Allah ya haramta kuma baka samun su in suka yi wani abu ma wanda yake zaka ce kamar da malami suke cewa akwai abin da ba ma mubahi ne ya halatta ma a yi su idan suka yi shi sai su rika ganin kamar zunubi suka yi amma asali mubahi ne an ce mubahi ya halatta sai ya ga shi ya bata lokaci ba irinsu ne ake samun mutum ya zauna wata da watanni bai kusanci iyalinsa ba wani kawai saboda tsabar sallar dare shi yana ga ya kusanci iyali ma ya ce ya kwanta da iyali kamar ya yi wani abu gashi fa halal ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya zauna da iyali ya yi komai amma sai ga wani yana jin cewa in yi wannan kamar duniya ta ratsa shi ya bar istiqama to wannan ba sunna ba sai wannan amma abin da ke za ka samu wasu waliyai sukan yi irin wannan abin to yanzu ina za ka samu irin wannan ban ce fa babu ba amma dalilin da yasa za ka ga irin waɗannan abubuwa Allah bai samar da su ba inda a cikin waɗanda ka sani shine mu halin da muke ciki hali ne na kallaman kaɗan za ka samu wanda za a ce ya tsira daga aukawa cikin zunubi ko ta nan ko ta can ko barin mustahabi waɗannan abubuwan duk ba za ka same su fagun waɗannan manyan bayin Allah ba to kun ga ashe kenan sababin waɗannan abubuwa Allah dai ya taimaka mana dai ya kyauta mana Allah ya sare mana al'amuran to sai ke cewa kuma wada'a sa'idu bin zaidin ala arwa bintul hakam fa'ama ko fa'umi basaruha sa'idu bin zaidin waye sa'idu bin zaidin sa'idu bin zaidin yana cikin mutum goma da aka yi bishara da aljanna sauran za ku ga sun shahara ba kaman shi ba shi ko yawwa sa'idu bin zaidin shi ma yana cikin mustajabar da'awa Allah maɗauki kan karɓi addu'arsa shine shi ma ya taɓa yin addu'a akan wata mata arwa bintul hakam fa'umi basaruha sai ta makance shi ma irin wannan da'awar ta zalunce shi ne shi ya Allah in dai har ƙarya ta yi min na zalunce ta ya Allah ka sa ta makance shi kenan sai ta makance shi ma saboda menene yana cikin waliyan Allah waɗanda Allah maɗauki ya karrama su lamma kazabat alaihi gashi nan ma ya ce lamma kazabat alaihi yayin da ta yi masa ƙarya fa qala sai ce Allahumma in kanat kazibatan ya Allah wannan mata in ƙarya take fa a'mi basaraha ya Allah ka tafi da idanta ta koma makauniya waqtulha fi ardiha kuma yace zuwa ta fili ne nasa sai ta ce nata ne ta ce ya zalunce ta ya kwace mata ta yi ƙarya sai ya Allah in ƙarya ta yi mini fa a'mi basaraha ka makantar da ita waqtulha fi ardiha kuma ya Allah ka kashe ta a wannan wato gonar ko kasar da ta aka yi abin nan a kanta fa umiyat sai ta makance wa waqa'at fi hufratin min ardiha ta kuma fada a wani rami a wannan fili famatat kuma ta mutu saboda me saboda wannan addu'a da Allah madaukaki ya karba daga wannan bawan Allah Sa'id ibn Zaid wal ala ibn al-Hadrami da kuma Al'ala ibn al-Hadrami kana amila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala al-Bahrain shi kuma ma'aikaci ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan al-Bahrain kamar kace masa wali gwamna an tura shi ayi aiki hakimi da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi Bahrain wa kana yaqulu fi du'aihi a cikin addu'ar sa yakan yi addu'a ya rika cewa ya alimu ya halim ya aliyu ya azim fa yustajabu lahu yakan yi addu'a da wannan shi ya alimu ya halim ya masani mai ilimi ya halimu ya mai hakuri ya aliyu ya madaukaki ya azimu ya mai girma fa yustajabu lahu in yi wannan sai Allah ya karbi addu'ar sa mun san ita addu'a daga cikin abubuwan da suke sa ko sabubban da takan sa addu'a sukan sa addu'a ta zama karbabbiya akwai sidqul azima mun san sidqul azima karfin kuduri da gaskiya gaskiyar kuduri abinda yasa wato kana da yaqini akan abin da kake zaka ga mu yanzu a zamanin yanzu ko in ce mutane da yawa suna addu'a ne haka ba wannan irin ruhin gaskiyar addu'ar ita kanta wani gani yake kawai da yana addu'a ne saboda an ce ayi addu'a amma a can kasan zuciyarsa ba irin nashi ba irin gamsuwa kuma ba wani imani mai karfi da sunayen da yake amfani da su wajen wannan addu'a nan kun ga la'alla wani abu ya hango dangane da ilimin Allah da hakurin Allah da kuma abin da shafi daukakar Allah da girman sa sai ya zabi ya waɗannan sunaye yake ya roki Allah madaukaki da su kuma nan dama shine ma'anar walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha Allah yana da sunaye mafi kyau ku roke shi da su waɗannan sunaye ka rika hararan sunayen Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya dace da wata bukata taka kai amfani da shi ka gani kuma da gaskiyar kuduri a zuciyarka banda kokonto me yasa zaka ji masu ba da magani wani lokacin sukan ce wannan maganin yana yi amma an ka yadda ko ana faɗin wannan ko ba a faɗi amma in baka yadda da shi ba zai ma ba lamarin ubangiji duk wanda ya yadda da shi to Allah yana bashi irin wannan karramawa din amma in mutum imaninsa da Allah haka yake lako-lako akwai abubuwa na saban Allah sun masa kanta a zuciya ko ba su yi masa kanta ba ma daukar abun bashi ba da wata kima da girma yake daukar abubuwan da alakarsa da Allah ba sai ga Allah madauki ya rabu da shi addu'o'i da yawa da muke yi wallahi cikin gafala muke yi da za mu yi da karfi da niyya mai kyau ba ma sai ka zub da hawaye ba ka sa goshinka a ƙasa ka roƙa ya Allah wannan abun fa ba mai yi sai kai irin wannan abun Allah na so ya Allah na tabbatar da abu kaza baya yiwuwa in ba kai ne ka sa hannu ba ya Allah ka sa mana hannu abu kaza ya gushe kowa a ce kullun zai irin wannan addu'ar za ga Allah maduke mana maganin musifu da yawa ba an taɓa ku labarin saurayin nan mai neman aiki ba wani lokaci lokacin darasin hutawatu ila sa'ada ne wani shi da kansa yake kissa min wannan kissa gashi ya sha wahala shekara hudu amma wannan wahalar da ya sha ta haifar masa kuma da yaqinin cewa kai ba fa mai yin wannan abin sai Allah a koma gun Allah nan ba inda zaka je banda gun Allah yi wannan addu'ar ya Allah na tabbatar da babu wani mai samun wani abu in ba kai ka bashi ba ya Allah to ka taimake ni ka bani wannan abin yana fita kuma sai Allah ya bashi taufiki dan haka in ka yarda da Allah wallahi sai Allah ka ga ya yasare waɗannan abubuwan ya nemaka dan haka Allah ne wa mutane wannan abin koda yanzu gurgudan imaninsu gurgudan yadda alaka su da Allah take da kyau Allah ka kyauta mana alaka da kai to sai ce wada Allah bi an yusqauhu ya roki Allah cewa a ba su ruwa a zubo musu da ruwan sama waya tawaddu kuma su yi alwala lamma udimul ma yayin da aka rasa musu ruwa ma'ana suka rasa ruwa suna cikin tafiya ne sai aka rasa ruwa ba ruwa ba na alwala ba na sha ya roki Allah ya Allah ka zubo mana da ruwan da zamu sha ko mai alwala kawai ruwan ne ya zubo shikenan me wahala a gun Allah ruwa dinnan da maganar gajimare ya hadu a tattaro shi nan da menene har masu ilimin ka za su gano cewa za a yi ruwa a gari ka za a duk wannan sababi ne da al'ada ce ta saba gudanuwa da haka amma babu gajimaren a lokacin rani malu a sahara Allah ya zubda ruwa ba ruwansa Allah zai zuba duk da ma kowanne din shi ke zubar da shi wanda ya gano ma cewa za a yi kaza gobe don karatun ilimin zamanin yanzu
ba wani abu bane ya gano ne saboda bin karantawa da kuma lissafin abinda da ba a hango shi yanzu akwai ayyukan kayan aiki su computer da za su nuna maka abu kaza yadda gajimare ke tafiya yadda abu kaza ke tafiya ana sa ran za a yi ruwa ai suna faɗin wannan abu ko to wannan wani abu ne na ilimin da aka samu zuba ilimin gaibi bane mun sha dai magana akan wannan ko to amma asalin sa dai babu wanda ya da awar shi yake yi Allah din ne mai yin abin sa to shine sai ki ta wal isqa haka ne ko wal isqa lamma lima ba wal isqa lima ba adahum da kuma abin da yazo bayan su fa ujiba sai Allah madauki ya karba wada Allah haka nan ya roki Allah subhanahu wataala lamma ataradahumul bahr suna tafiya kawai sai ga teku a gaban su ba shiri ba tsammani walam yaqdiru ala almururi bi khuyulihim kuma suna kan dawaki suka kasa sai abin nan ratsawa cikin ruwan ga ruwa gashi suna kan doki famaru kulluhum ala alma'i take kawai yayi addu'a dukkanin su suka taka ta kan ruwan da dawakin suka bi suka wuce da shi al-ala ibn al-hadrami a cikin su saboda addu'ar sa sai yake cewa kai bari ma ku ji ba wai sun wuce da dawakin kawai ba mabtallat suruju khuyulihim sirdin da ke siddi na abin nan su gaba ɗaya babu wanda siddin sa ya ma jike jikewa ma ba a samu ba haka suka wuce ta kan ruwan da dawakin suka taka suka wuce menene Allah ba zai ba wada Allah har yanzu Allah ya roki Allah subhanahu wataala Allah ya rauje sadahu kar a ga jikinsa idan mata cewa in ya mutu Allah ya boye jikinsa ga wasa kar ba a ganta falam yajiduhu fil lahdi aka bincika kuma a cikin ma'ana bayan an binne shi bayan an yi masa sallar gawa an binne shi a rasa kuma inda yake Allah madauki ya dauke baya cikin kabarin shine abin da yake nufi nan falam yajiduhu fil lahdi lokacin da aka go aka sashi bayan an sashi kawai sai aka rasa shi kuma a ciki wannan duk abubuwan na menene na karamomi ne da Allah madauki ke wa bayin sa to dole mu tsaya nan saboda lokaci da ya kure darasin mu na gaba sai mu ci gaba dan ba karewa suka yi ba yace wa jara mithlu dhalika li abi muslim al-khawlani za mu tashi akan sa ko ga duk ibnu taymiya misali daya daga mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misali daya daga mu'jizozin sahabbai misali daya daga cikin mu'jizozin tabi'ai ya isa ya gamsar da mu wannan abin da yake faɗa mana ko to amma saboda su ilimin akwai yawa kuma duk wannan kisoshin sun haddace shi yasa yake kawo su ma ba tare da isnadi ba wanda suka aiki ga littafin ne za su yi maka ka koma wannan yana guri kaza wannan yana guri kaza Allah subhanahu wataala ƙara mana ilimi Allah kuma ya ɗaukaka darajar dukkan musulmi الله سبحانه وتعالى يسر من الأمر وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك